بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ɗan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su kada tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna 23 ga watan Rajab, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 23 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasinmu na 24 a cikin littafin Almiyatun Nasawiyya min al-Ahadithin Nabawiyya na babban malami Fadilatu Sheikh Salih Ibn Abdullahi Al-Assaf, Allah Ta'ala ya masa gafara, a wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister Sa Abubakar Tafawa Balewa da ke nan titin kofar nan a nan cikin garin Bauchi. Allah Ta'ala ya gafarta masa, Sa Abubakar Tafawa Balewa ya masa rahama. Darasinmu na baya mun tsaya karshen hadisi ne 36, hadisin Abu Huraira Allah ya kare yadda a gare shi, da sahabi Zaid bin Khalid al-Juhani, da suke cewa wani balarabin ƙauye ya zo gun Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da abokin kusumansa, yace: ya manzo Allah, kai hukunci tsakaninmu da littafin Allah. Ɗana yana aiki a matsayin yaron gida a gidan wannan mutumin, dan haka garin haka har ta kai ga yayi zina da matarsa. Yace: aka ce da ni ɗanka za a yi masa ɗanka za a jefe shi. Sai nace zan fanshe shi da tumaki ko awaki guda 100 da kuma baiwa. Yace: sai na tambayi malamai, sai suka ce a'a, abinda ke kan ɗanka shine bulala 100 da kuma kora ta shekara guda daga garinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace: to zan yi hukunci tsakaninku da littafin Allah. Da wannan rako da ragunanka da ka bayar, tumakin da ka bayar, da baiwarka, da amir maka da kayanka, abinda ke kan ɗanka shine a yi masa bulala 100, sannan kuma a kore shi na shekara guda. Kai kuma wani gobe da safe ka yi sammako ka je ka samu matar wannan mutumin, in ta yadda cewa da gaske ne sun yi zina da wannan, to ka jefe ta, saboda shi bai yi aure ba, hukuncinsa bulala 100. Ita ko ta yi aure, hukuncin mazinaci da ya yi aure shine jifa, shine a jefe shi sai ya mutu. Allah ya kiyaye mu. Za mu tashi kan hadisi 37 insha Allah. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك رواه البخاري an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi shi da mahaifinsa yace yaji manzon Allah sirara amincin Allah su kare tabbata a gare shi yana cewa la yakhluwanna rajulun bimra'atin kar wani mutum ya kebance da wata mace kan namiji ya kebance da mace wala tusafiranna mra'atun kar wata mata ta yi tafiya ita kadai illa wa ma'aha mahram sai tare da ita akwai muharrami kar wani namiji ya kebance da wata mata da ba muharramarsa ba na ɗaya kenan na biyu kar wata mata ta yi tafiya sai tare da muharrami kar wata mata ta yi tafiya daga garinsu ta tafi wani gari sai tare da muharraminta فقام رجل فقال سي وني متين يتاشي يتي يا منزن الله يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا يتي غاشي ذا اتفي ياكي كما انسى سننا تكين وين ذا سجيسي ياكي وخرجت امرأتي حاجة ما تاتا كما ذا تتفي ايكي حجي ني كما انسى يعني تكين وين ذا ستفي ياكي فقال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم من الله سكار تبتا اغريش سيتي اذهب fahujja ma'a mra'atik tashi ka je ka raka matarka ku tafi aikin hajjin tare ana ka fasa zuwa yakin ka je ku tafi aikin hajjin tare da matarka to wannan hadisin yana nuna mana cewa mace baya halatta na farko ta kebance da wani namiji wanda ba muharraminta ba wannan haramun ne wannan yana daga cikin kafa da shaydan la'anatullahi alaihi yake amfani da shi wajen halakar da ɗan adam shine ba da dama ta keɓancewa tsakanin namiji da mace waɗanda ba muharraman juna ba muna fahimta ku in dai hal namiji zai keɓance da mace waɗanda ba muharraman juna ba to babu shakka dole manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shedan shine na ukunsu wannan kuma ko a yanzu yana daga cikin kafofi da barna take yaduwa a tsakani shine kebancewa tsakanin namiji da mace ba muharraman juna ba a kuma inda baya halatta a gare su za a samu ɗa budurwa ga namiji nan saurayi ya zo wajen tahira su kebance a zaure a duhu sai awa uku awa hudu sama da haka ko kasa da haka suna zaune su kadai wai suna tadi suna soyayya inda ba wanda yake ganin su to na ukun su shine shedan in shedan ya zo kuma dama dole ka san cewa barna ce kuma za ta wakana barna ce za ta wakana saboda haka wannan matsala ce babba dole zai zo hira wajen yarki ko dai ya zo ido na ganin ido da rana ko da yamma ko kuma in ta kama zuwan da daddare to ya zamana yana zaune ne a inda mutane suna ganinsa motsinsa kaɗan ana gani duk inda ya motsa ana kallon motsin amma yanzu ba haka ake yi ba wata ma za ta zo ki tambaya ina wacce karfe goma da wani abu na dare a ce ai tana waje tana fira ce to ku gaya mata in ta shigo ta rufe mana kofa ita yanzu ba damuwanta tana waje tana mai ba kawai in ta shigo ta rufe musu kofan gida wannan ku caka kenan ku caka kenan wani irin hira ne da za a ce yau za a yi hira iri kaza amma hiran ba za a zo shi ba sai karfe goman dare wannan wani kalan hira ne wani irin hira ne wannan kuma an zo goman dare ma sai an yi awa biyu ana fira to wani kalan hira ne me za a faɗi na tsawon awa biyu da wani abu me za a faɗi to dole karshe da mayin abun fadin ya kare to karshe da aka maka makamai daga nan kuma a fara kariya daga nan a fara kariya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar wata mata ta kebance wani namiji ya kebance da wata mata da wata mace sannan kuma kar wata mata ta yi tafiya sai da muhallin kar wata mata ta yi tafiya sai da muhallin da haka wannan mutum ya ce ya manzon Allah ni gashi an sa sunana cikin wanda za su je yaki mata ta kuma za ta tafi aikin hajji to wanne dai zan yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fasa zuwa yakin ka je ka bi matarka ku tafi aikin hajji tare kuma wannan yana nuna mana a duk inda mace take to mijinta shine tsaronta mijinta shine mai gadinta ba ta da wani tsaro wani mai gadi da ya wuce mijinta din ana maganar muhallami muhallami to kafin aje batun a nemo muhallami shi wani wa kokani ko waye laluri ne in babu miji ne ake neman sa shi laluri ne shi amma wanda yake gaba shine miji amma duk wanda ba shi ba to shi ana neman sa ne a babin laluri in lalura ta kama to sai a neme shi a wannan lokacin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi fita ka je kai aikin hajji tare da matarka wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa to wannan hadisin a dunkule yana koyar da mu haramcin namiji ya kebance da mace waɗanda ba muharramarsa ba ko kuma mace ta yi tafiya ba tare da muhallami ba wannan duka ayyukan haramun ne saboda haka wanda ake tattara su a dauki mace a kai ta makaranta a can wani gari ko wani state ko wata jiha ko wata ƙasa ba muhallami wannan haramun ne wannan haramun ne wanda mafiya yawa illa man rahimallah akwai waɗanda watakila iyayensu sun tsayu a kansu a gida akwai sakin mara da basu samu ba daga sanda aka ɗauke su aka yi can ba mai sa ido a kansu shikenan sai su lalace shikenan sai su lalace da yawa yawan mata sanadiyar zuwa makarantun kwana da yawa kamammu da yawa sun lalace saboda makaranta ce mai ɗalibai sama da dubu kaza ɗalibai sama da dubu kaza za su zo makarantar wancan suna karanta kaza wancan suna karanta kaza wannan daktar ta taho daga can gidan wannan ta taho daga can gidan kowace da irin background ɗin tarbiyyar gidansu kowace da irin background ɗin tarbiyyar gidansu akwai wacce yanzu ta zauna da wadda yatta ko wanta a cikin gidansu suna taɗin samarin banza wannan normal ne a cikin gidan ba wani abu bane ba wani abu wannan a cikin gidan ana ganin wannan ba wata matsala bace kamar a zauna a yi saurin taɗi ne to saken da suka samu su a gida ya ba su daman su duk abin da suke so a cikin gida din so lokacin da kuma suka gamu da waɗanda ba su da wannan saken a gidansu to anan kuma suna da wannan saken kuma sai yanda Allah ya yi saboda haka wannan haramun Allah ya kiyaye hadisi na gaba hadisi na 38 yace an abdullahi ibn umara radiyallahu anhuma qala wujidat imra'atun maqtula fi ba'd maghazi rasulillah sallallahu alayhi wa sallama fa naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama an qatl an-nisa'i was-sibyan muttafaqun alayh an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace wujidat imra'atun maqtulatan fi ba'd maghazi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace an sama wata mata an kashe ta a ɗaya daga cikin yakokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ana cikin binciken gawawwaki na musulmai da na kafirai sai aka samu wata mata an kashe ta fa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qatl an-nisa'i was-sibyan annabi sai yace daga yau haramun ne in an zo yaki kar a kashe mata, kar a kashe yara. Kar a kashe mata, kar a kashe yara. Wannan shine babban ƴancin mace. In an zo yaki kar a taba ta, kar a kashe ta. Wannan ƴanci mafi girma kenan da mace ta samu. Duk wani kururuwa da hayaniya da ihu da za a yi na cewa za a kwato wa mace haƙƙinta, duk wannan farfaganda ce. Farfaganda ce, amma haƙƙin gaskiya na mace wallahi shine wanda musulunci ya bata. Babu kuma wani wanda ya isa ya ba wa mace haƙƙin da musulunci bai bata ba. Addinin musulunci ya riga ya gama ba wa mace duk wani irin haƙƙin da take bukata. Saboda haka duk inda aka ga cewa wasu suna ihu ko suna kururuwan cewa za su kwato wa mata haƙƙi, to ba so suke su kwato wa mata haƙƙi ba, so suke su fito da mata daga ƴancinsu zuwa bauta, so suke su bautar da su. Amma yanzu kun ga musulunci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga an kashe wannan matar, sai ce daga yau kar a sake kashe mace a wajen yaki, kar kuma a kashe ƙananan yara. Kaga ina ƴan ina ƴan kare haƙƙin mata da ƙananan yara. Ina ƴan ministry na women affairs da child development, to ga babban makami nan sun samu makami mai girma. Women affairs ko da child development, kula da haƙƙin mata da kula kuma da cigaban yara, to wannan shine mafi girma. Zaka ce in an zo yaƙi kar a kashe mata, kar kuma a kashe ƙananan yara. Musulunci ya gama yin komai wa mace, ba abinda addinin musulunci bai mata ba. Saboda haka a addinin musulunci ya zo ya kula da haƙoƙin mutane, kuma daga cikin haƙoƙin da addinin musulunci ya kula da shi akwai haƙoƙin mace, ya kula da haƙoƙin mata ƙwarai da gaske. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yaga an kashe wannan matar, Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai ya ce to duk sanda aka zo yaki kar a kashe mata, kar a kashe mata, kar kuma a kashe yara. Sai dai in an samu matar tana daga cikin masu bada gudunmawa wajen yaki, to ita ma ta zama komandiyar yaki kenan, tana cikin masu yaki, don ita ma an kama ta sai a kashe ta. In an samu yaro mai basira wanda aka cusa masa son addininsa da son kafirci da son ƙasansa, aka tusa masa tsanar musulunci, aka same shi cikin masu bada gudunmawa wajen yakar musulunci, to shi ma an kama sai a kashe shi. Allah ya sa muna fahimta. Amma a shiga gida ana yaƙi, a kama mutum a kashe shi, a ce ku nuna masa gidansa, ku nuna mana gidansa, a kashe matarsa da ƴaƴansa, musulunci ya haramta haka. Addinin musulunci ya haramta haka. To shi yasa wani daga cikin malamai, a Sheikh Abdulrahman ibn Muhammad al-Misri, ya rubuta wani littafi, ya ce littafin Rasa'il lil Fatayat, ya ce saƙonni ne zuwa ga ƴan mata, ko kuma saƙonni zuwa ga mata gaba ɗaya. Daga cikin bayanin da yayi wani take, ya ce da shi ha'ula'i a'da'ul mar'a, ya ce kun ga waɗannan to maƙiyan mace ne su. Waɗannan Yahudawan masu kururuwa da ihun haƙƙin mata, haƙƙin mata, ya ce waɗannan maƙiya mace ne. Ya ce allazina akhrajul mar'ata min khidriha wa naz'u anha haya'aha wa afsaduha ala zawjiha, yace waɗanda suka fitar da mace daga cikin lullubinta, suka janye mata kunyarta, sannan kuma suka wato lalata ta, suka bata ta dangane da mijinta, suka hana ta tayi biyayya mamijinta alladhina nadaw bi tahrilil mar'ati wadanda suke kira da ihun cewa a yanta mace a bawa mace yanci wal musawati bainaha wa bainar rajul suna cewa a daidaita tsakanin mace da namiji ta ka karshe falahiya sadat rajulan ita dai ba zai taba yuwa ta zama namiji ba wala zallat imra'atan kama kanat kuma ba ta fita daga cikin mata ba ta nan a mace kaman yadda take yace famin ayi shay'in hararuha daga me suka inta take to yancin me ta samu an ce mace a daidaita tsakaninta da namiji to in za a daidaita tsakaninta da namiji shine in an zo wajen yaki a kama namiji a kashe a kama mace a kashe wannan daidaito kenan to shine yace to sai su ziga mace ta fito daga gidanta ta lalata zamanta da mijinta ta yi kace-kace da mijinta ta wargaza zaman aurenta su cire mata kunya a idonta ta fito ta ce ita da namiji duka ɗaya ne ƙarshe abinda zai faru shine har abada dai ba za ta taba zama namiji ba sannan kuma sun fitar da ita ta tashi daga mace to ƴancin me ta samu yace laqad hararuha min diniha sun yanta ta daga addininta kenan sun fitar daga da ita daga addininta fahum la yuriduna illa ishba'a gharaizihim wa shahawatihim ad-dani'a ba abinda suke nema sai dan su kosar da bukatansu da kuma mummunan sha'awansu da son zuciyansu game da mace fahum yuriduna an yatamatta'u bin nisa'i kasijarati thumma yad'una habil hiza abinda suke so shine su ji dadi da mace su mai da mace ta zama kaman fulawar kan titi idan sun gama moratta sun gama jin dadin da zasu ji dadi da ita ta yankwane to sai su jefe ta da takalmi su kore ta kama wa kama yaj'alunaha kalwaldati yashmunaha thumma yarmunaha 'ala al-ard yace haka nan suke sanya mace ta zama kamar fulawa idan suka sinsinata suka gama shan kamshin da zasu sha a jikin fulawar sai su wulgar da fulawar akan kasa wa asbahatil mar'atu hiya ad-dahiya da haka mace sai ta wayi gari ta zama wato ita ce kayan sadaukarwa ta sadaukar da kanta ta zama kamar dabbar lahiya ta sadaukar da kanta iya amfaninta shine a kiwata ta sannan a yanka ta iya amfanin dabbar lahiya kenan a sayo ta a ciyar da ita ta ci ta koshi ta kumbura sannan kuma a yanka ta a soya a cinye to irin yadda suke son mai da mace kenan yace kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yace wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan azima wadanda suke son suke bin soye-soyen zukatansu abinda suke buri da ku shine suna son wato ku karkata-karkata mai girma suna son ku lalace suna son ku daidaice saboda haka wannan a Allah madaukakin sarki ya riga ya gama yanta mace ya bata duk wata yancin da ake bukata babu wani yanci kuma da mace za ta samu bayan yancin da Allah subhanahu wata'ala wanda ya halitta ta bata wannan yancin duk wani yanci da ta samu a bayan wannan hayaniya ce kawai da ihu da kururuwa amma ba zai amfani ta ba ba zai amfani ta ba yanzu ko wancan hadisin da muka wuce yanzu da yace kar mace ta yi tafiya sai tare da muharrami kariya ce aka bata tsaro ne aka bata karrama ta aka yi aka ce kar ta yi tafiya sai da muharrami kar ta yi tafiya sai da muharrami muharramin nan shine mai gadinta a matsayinta na mace a matsayinta na wacce ta kai a matsayinta na wacce ta isa amma lokacin da aka sake ta aka ce ta fito waje ta zo ta yi ihu ta zo ta yi kururuwa ta daga murya akan titi ta hau bayan hilos tana daga hannu ma jama'a a matsayinta na mace ta fita daga cikin asalin zubin halittanta na mace sannan kuma ba za ta taba kaiwa namiji ba ba ta taba isa namiji ba dan Allah ya ce walaysa dhakaru kal unsa da mace da namiji ba dai bane kuma har abada ba za su zama dai ba har abada walaysa dhakaru kal unsa ba yadda za a ce wai da namiji da mace sun zama abu daya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba namiji daban na mace daban namiji daban mace daban saboda haka duk wacce take son ta zauna lafiya to dole fa ta fahimci wannan ka'idar ta rayuwa ta cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci namiji a matsayinsa na namiji ya kuma halicci mace a matsayinta na mace ba dan ya wulakanta mace ba ba dan ya tozalta mace ba ba dan ya kaskantar da mace ba a'a ganin dama ne na Allah hikima ce ta Ubangiji da ta sa ya tsara ta hukunta ya tsara cewa ga namiji ga mace wannan hikima ce ta Allah babu wata nakasa ga namiji don Allah ya halicce shi a namiji babu wata nakasa ga mace don Allah ya halicce ta a mace kuma wallahi in mutum na da hankali in zabi ake ba mu mutum kafin a halicce shi a nuna masa ga yadda namiji ya kamata ya kasance ga yadda mace ya kamata ta kasance wallahi zai zabi halicce shi a mace zai zaba halicce shi a mace amma hikima ce ta Allah ya halicci wannan mace ya halicci wannan namiji shi namiji da Allah ya halicce shi a namiji ba wani laifi yayi ma Allah ba ita mace da Allah ya halicce ta a mace ba laifi ta yi ma Allah ba amma cikin hikimar Allah sai zubin halittar namiji daban zubin halittar mace daban akwai abubuwan da yanayin halittar namiji da fikirin namiji da tunanin namiji yana iya dauka yana iya shanyewa amma mace ba za ta iya ba akwai wanda mace tana iya shanyewa amma namiji ba zai iya ba namiji ba zai iya ba Allah sai ya sauke mata shi yanzu inda zaka duba Qur'ani kaf babu ayan da zaka samu cewa Allah ya ce mace ta yi wanke wanke babu sai dai menene shi kyautatawa ne wa miji kuma biyayya ne wa miji Allah kuma ya umarce ta da biyayya ma miji amma saboda hikima ta Ubangiji sai ya sauke wa mace yin wanke wanke wata tana iya hadawa a lokaci guda tana wanki tana wanke wanke tana girki tana gyaran daki tana kuma raino duka tana iya hadawa a lokaci guda duk tana iya hadawa a lokaci guda amma ni yanzu namiji kowanne guda ɗaya ka dauka ka bani a cikin su ka hada ni da aiki da ka ban aiki ka ce kullun kullun dai sati ina wanke wanke wallahi gwan maka ce kullun ta ko daga Ibrahim bako zuwa kofar nan yafi mun sauki wannan ta ko da kafa kullun a ce in kama hanya daga Ibrahim bako zuwa kofar nan yafi mun sauki amma ita sai aka sauke mata wannan aikin baya mata wahala a kawo kayan abinci a ce ta hada girki ta hada cefane sai kaga kuma ya fita fis an kuma dafa abincin yayi daidai to amma Allah sai ya sauke mana namiji ni yanzu ni namiji a ce in dauki kudin cefane in bayar wannan ni mai sauki ne a guna amma yanzu a ce in koma in zauna a kawo min cefane in tsara me za a sayo wannan tattasai na kaza manja na kaza magi na kaza waye waye na kaza ban san ya zan fara ba ballanta na a bani tukunya da ashana a ce yi girki ban san ta ina zan fara ba Allah kuma sai ya sauke min in zauna in nadi girki wannan baya min wahala wannan ba zai min wahala ba to amma ita mace sai aka sauke mata wannan watakila in an bata 2,500 na cefane ta yi shi a wadace ran da aka bata 3,000 kuma ta sanya za ta yi ta matse shi ta yi shi a haka din amma in namiji ne ba zai yi ba to wannan hikima ce ta Allah sai ya tsara ga ayyukan da namiji na iya shanyewa mace ba ta iyawa ga ayyukan da mace za ta iya daukan su amma namiji ba zai iya ba namiji ba zai iya ba ko a maganganu akwai maganganun da masu sauki ne su fito a bakin mace amma a bakin namiji he yayi namijin kokari yanzu mace ta bata mamijin ta rai ta lallashe shi ta ce kai hakuri wannan mai sauki ne a bakin ta matukal ta ajiye kanta a matsayin ta na mace inda Allah ya ajiye ta amma namiji ya bude baki ya ce matarsa ki ya hakuri wannan babban abu ne wannan babban abu ne duk wanda mijinta yake iya cewa ta yi hakuri in ya mata laifi wallahi ta gane cewa jihadi mai girma yake jihadi mai girma yake to haka Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar ta kasance to lokacin da aka wayi gari ita mace tana ganin tana so ta zama irin namiji shi namiji yana ganin yana so ya zama irin mace to rayuwar ba za ta tafi ba rayuwar ba za ta tafi ba saboda haka tsari ne na Ubangiji da hikima ta Allah subhanahu wataala ya halicci namiji ya halicci mace kuma ya ba mu kowa ƴancinsa daidai gwargwado ya ba mu namiji matsayinsa da darajarsa da kimarsa ya ba wa mace matsayinta da darajarta da kimarta ya kuma karrama namiji ya kuma karrama mace abinda kawai Allah yake dubawa bambanci tsakanin namiji da mace shine imani da tsoron Allah shine imani da tsoron Allah man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min abinda Allah yake dubawa namiji ne kai ko mace to imani da aiki na gari wannan shine abinda Allah yake dubawa amma ba ruwan Allah da cewa wannan namiji ne wannan mace ce a wannan kaza ne duk a duniya ne mu ne muke ganin namiji yana sama da mace ko wani abu makamancin haka amma Allah bai daura mana cewa wai akwai wani abin da mace za ta yi Allah ya ki karba namiji yayin dan shi namiji ne Allah ya karba ba babu abinda Allah yake dubawa shine imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum Allah baya duba suranku Allah baya duba gangan jikinku Allah baya duba wannan namiji ne Allah baya duba wannan mace ce ba ruwan Allah da wannan fari ne wannan baki ne wannan doguwa ce wannan gajera ce ba ruwan Allah da wannan walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum abinda Allah yake dubawa shine me a zukatanku sannan kuma wani irin aiki kuka aikata wannan shine abinda Allah yake dubawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yaga cewa ga mace nan an kashe ta a wajen yaki manzo Allah sai ya ce daga yau in an zo yaki to ya hana kashe mace ya kuma hana kashe kananan yara to kun ga wannan haƙƙin da musulunci ya ba wa mace wallahi babu wani abu da mutum zai aikata a duniya wai mace ta duba wani kundi ta samu haƙƙinta sama da wannan haƙƙin da musulunci ya bata sama da wannan haƙƙin wanda musulunci ya bata su fi masu kururuwa da ikirarin haƙƙin mata da wane ne da wane ne mafiya yawan su galibin su ku je ku bincika ku ga yaya zaman su da nasu matan yake yaya zaman su da matan su yake amma mu duba musulunci mu ga yadda ya karrama mace idan mutum yana da uwa addinin musulunci sai ya ce uwan nan taka ita ce hanyar aljannarka aljannarka tana kafal tana kasan digadiganta idan yana da mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa duk wanda yayi aure ya kula da aure to ya cika rabin addininsa sauran rabin addini shine tsoron Allah da sallah da azumi da waye duka rabi ne kyautata ma iyalansa shine sauran rabi sannan na uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana in ya ce mace ka haihu ka haifi ya mace daya ka haifi ya mace ta biyu to Allah ya baka kofar aljanna duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata daya biyu Allah ya bashi makullin shiga aljanna abinda ya rage masa ko shine ya kyautata rike wannan makullin shine ya kyautata tarbiyyar su ya ciyar da su ya kula da su har ya mika su gidajen mazajen su lafiya lau Allah ya bashi hanyar tafiya aljanna ba ambaci wannan farallan akan namiji ba fa mace tace mai wannan darajar mace tace mai wannan falalar to wani sauran yanci ne ya rage wanda mace take bukata wanda ba ta da shi a musulunci, wani sauran yanci ne ya rage? Babu wani yancin da ya rage. Kuma kamar yadda yake yawan maimaitawa, su masu ganin musulunci ya danna haƙƙin mace, wato su a wajensu danna haƙƙin mace da musulunci ya yi shi ne cewa da yi ta kame kanta ta zauna a gidan mijinta, wannan shi ne danna haƙƙi a wajensu. Amma duk wahalar da za a ba wa mace a mata duka, a ba ta wahala ta je ta yi dako, ta je ta sha wahala, in dai an ba ta dama ta je ta yi fasikanci, to wannan tana da yanci, wannan tana da yanci. To ni dai ina ganin da kullun kamare ni ka bani zuma, wanda ka bani ba zuman ba mari, ina ganin dai haka yafi sauki. Da kullun ka rankwashi mutum ka bashi zuma, wanda ka bashi ba zuman ba rankwashi, yafi mishi sauki. To amma galibi abinda zaka samu shine su matan nasu su ne masu fita su wahala, ta je ta yi dakunta, ta je ta sai da doya, ta gasa masara, ta samo abincin, ta sayo abincin, tana gamawa ta hada riban nata, ta je ta sayo kayan abinci da kayan ci bane, ta zo ta dafa kuma ta zuba masa kuma ya ci ya koshi, sannan kuma ta bata masarai ya rufe ta daki ya mata kafurin duka, ya mata duka. Wannan kuma ita a wajenta fa tana jin cewa tana da freedom ba, ita a gunda tana jin cewa tana da yanci. To kullun jikinki na laushi, ina yanci yake? Babu yanci. Amma duban musulunci, mace ma in ta bata ma mijinta rai aka shimfida ka'idoji kafin a kai matakin da musulunci ya yadda namiji ya dau hannunsa ya taba jikin matarsa da sunan duka. Duka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duka ne ghaira mubarra, duka ne ba na jin ciwo ba, duka ne ba na jin ciwo ba. Je sa mutanen mu Hausawa mu sai suka ce wai da hannun riga ake duka, duka ne ba na jin ciwo ba, ba kama ta da kai ka kikkifa mata mari ka tattokare ta ka tattaka ruwan cikin ta ba, wannan ba shine dukan musulunci ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ɗayanku ba ya ji kunyar ya kama matarsa ya mata dukan bawa, sannan kuma da daddare zai ce da bukata a wajenta ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ɗayan ku ba ya ji wannan kunyar ba? Wannan shine yancin mace a musulunci. Kafin musulunci ma ya zo mu koma jahiliya mana mu ga irin wulakancin da mata suke samu a lokacin musulunci, a lokacin jahiliya, irin yadda jahiliya ta wulakanta mace, irin yadda jahiliya ta tozalta mace, irin yadda jahiliya ta ci mutuncin mace. Mace in tana al'ada a jahiliya abinda ake shi ne a ɗauke ta a kai ta daji, can ƙungurmin daji, haka sai dai a jera mata ganye daga inda take zuwa gida, in iska ya zo ya kawar da ganyen ya rage nata, in ta dawo shikenan, in ta mutu a can shikenan, ba ruwansu da ita. Amma musulunci da ya zo ya ce mace in tana al'ada abinda kawai aka haramta ma mijinta shi ne kar ya kwanta da ita, amma ya ci abinci da ita, ya suyi wanka tare, ya yi bacci tare da ita, ya sumbance ta, ya rungume ta, duka musulunci ya ce wannan babu laifi. A jahiliya uba in ya mutu, kamar yadda za a kasa gadon gidajensa da motocinsa, haka kuma za a raba gadon matansa tsakanin ‘ya’yansa. Haka tana ji tana gani ta auri ubansa, uban ya mutu, ya ce to ke uwar ‘yan nan ɗakin an ba da kima babban wa a can ɗakin, ke uwar nan ke ma an ba da kima babban wa a can ɗakin. Saboda haka yadda za a karkasa a raba, kai an baka mota, kai an baka mota, wannan ya ce kai an baka matar ubanka. Amma Qur'ani da yazo yace ba ma ka ci gadon mace ba, a'a, in dai har babanka ya aure mata, to kai da aure tsakaninka da ita ko ku biyu ka rage a duniya haramun ne, ko ku biyu ka rage a duniya haramun ne ka aure ta. To me yafi wannan yanci? Mace a jahiliya idan tana naƙuda mijinta yana tona rami ne a ɗakinta, in ta kusa haihuwa da dauko ta kawo ta bakin rami, in ta haihu ya ga mace ce sai sa kafa ya tura yar shikenan sai ya rufe ta, kaga kafin ma ta farfado ta dawo hayyacinta ya binne yar. Daka yana ganin a zo a masa albishir matarsa ta haifi mace, wanda a masa albishir matan ta mutu ya fi mai sauki. Wanda a yi masa albishir cewa matar ta mutu ya fi mishi sauki. To yadda mata ba suka baro jahiliya kenan, irin mummunan kwaltan da suka tsallako kenan. Sai yanzu musulunci sai zai karrama mace, to sai aka kawo aka dawo kuma jikokin waɗancan sai zo suna faɗa ma mace cewa musulunci ya tozalta ta, musulunci ya wulakanta ta, ita kuma mace tana ganin cewa ƴancinta shine ta yi biyayya ma waɗannan mutane. Kuma ka'ida ce duk abin da aka ce kwaikwayon ba Yahudi za a yi, to babu alkhairi a cikinsa. Duk ba Yahudi bai taɓa kawo alkhairi ma duniya ba. Duk inda ka ga ba Yahudi to tsiya ne ta tare da shi, don Allah ya faɗi duk inda yake na tare da tsinuwan Allah to duk abin da zai fito daga wajensa kuma tsinanne ne. Ko me zai fito daga wajensa tsinanne ne. Amma yanzu al'ummar mu su suke ɗauka a matsayin allan kwaikwayo, su suke ɗauka a matsayin ababen koyi. Yanzu an karanta tarihin sahabbai mata sai dai a karanta shi don kawai a ji daɗi. Amma ba kwa ɗaukan su a matsayin cewa ya kamata mu yi koyi da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba kwa ɗaukan su cewa ya kamata mu yi koyi da matan sahabbai. Kowace abin da take fata take buri shine wani kallon ɗinki da ta gani a wajen wata mawaƙiya, irin wannan ɗinkin take sanyi ta sa ta fita da shi. Wani kallon takalmi da ta gani a wajen wata ƴar wasan kwaikwayo irin sa take son saya. Duk abin da take so ta yi a rayuwarta tana so ta ɗauko shi ne daga wajen waɗannan tsinannun Allah ne. To idan aka yi koyi daga wajensu kuma aka kwaikwaye su, to ba za a taɓa samun alkhairi ba. To duk masifar da muke ciki a rayuwa a yanzu, daga cikin mafiya girman ababen da suka taimaka mana muka fada cikin wannan masifar, akwai ajiye karantarwar musulunci da kuma ɗauko karantarwa da tunani irin na Yahudawa. Komai namu Yahudanci ya shiga ciki. Saboda haka musulunci ya gama da mace, ya kuma gama karrama ta, ya kuma gama wato darajanta ta, duk wata sauran daraja da kima da za a samu yana bayan wanda musulunci ya zo da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da wasu daga cikin sahabbansa, ya ɗauki wani ya bashi jagorancin ababen hawan da mata suke kai, sai ya zaburi dokunan da gudu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bi a hankali da waɗannan kayan fashewa. Wato musulunci yana so ya nuna mana yadda ake tarairayan kofin glass, haka ake tarairayan mace. Kofin glass yanzu a bugi kofin glass ai ba zai yi ba. To daga sanda kaji an ce batun duka ai tarairaya kuma ya tashi, ai an gama tarairaya, saboda haka a wannan abu ne da ya kamata mu lura mu kula. Addinin musulunci ya gama zuwa da duk wata daraja da duk wata kimantawa da duk wani matsayi da mace take bukata, babu wanda musulunci bai bata ba. Duk sanda kuma ta bar kimar da musulunci ya bata ta koma wani waje, to za ta ɗauko hasara ne da nadama, za ta ɗauko tashin hankali ne. Wannan shine inda za ta kai, za ta ɗauko asara, ta ɗauko nadama. Kuma wannan daraja ce da kima take tsakanin kamammiya a gidan aure da kuma ballagazazziya akan titi. Yau in aka ce mace ta haihu a gidan mijinta, wannan kuma ta haihu akan titi, shi wannan wanda ta haihu da shi akan titi, na farko shi ne guduwa zai yabalta, abu na farko kenan. Baya so a gane cewa wannan haihuwan daga wajensa ne, haka ne ko ba haka ba? Shi ko mijinta mijin aure shi ne zai buga waya gidansu ya ce wacce ta sauka lafiya, ba haka ba ne? Shi zai buga waya gidansu ya ce wacce ta sauka lafiya. Menene ya bambanta tsakanin haihuwan gidan aure da haihuwan waje? Shi ne wannan kalman ta cewa wannan aure ne, wannan kuma dadiro ne, wannan shi ne bambanci. Amma irin yadda wannan ya kwanta da ita a waje, haka ne wannan a gidan mijinta. Irin yadda ta yi rainan ciki da wahalan ciki da naƙuda a waje, irin yadda matar aure ta yi kenan. Mai yiwuwa ma watakila shi wannan mutumin banzan yana da dukiya a hannunsa da sauransu, ya kula da ita watakila sama da yadda wannan matar auren ta samu kula a wajen mijinta. Amma in ta gama me zai yi? Ba zai fito ya bayyana ya ce ni ne uban wane ba, ba zai fito ya bayyana ya ce ni ne na yi ma wacce kaza ba, ba zai yadda ba. Sannan in an zo an ce miki ƴarki ta haihu, ke ce za ki fara yaɗawa cikin gida wacce fa ta haihu, a sanar da makwabta, a kira wacce a faɗa mata, a kira wacce a faɗa mata cewa wacce ta haihu. Amma in ta zo da abun kunya ba, ribewa ake yi, ɓoyewa ake yi, baban ta ya fusa ta ya buɗe rijiya ce zai jefa ta, a ɗauko wuka a ce faɗi wanda ya miji ko in yanka ki. Duk ta ɗaga hankalin gidan. A wasu wajajen mara ce in ta haihu ta zo wankan gida, saboda ta haihu a gidan miji. Amma wacce ta haihu a waje, kwa kawo ta wankan gida? A ce a ɗauko mata ungozo mata zo ta kula da ita? Ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Ashe ko a hankalci a ɗabi'ance ma akwai bambanci tsakanin kamammiya da ballagazajjiya? A ɗabi'a na hankali ya nuna akwai bambanci a tsakaninsu, ba ɗaya suke ba. To yaushe kuma hankali da ya tabbatar da haka, yaushe kuma wannan hankalin zai ce wai wacce take zaune a gidan can, wacce komai nata mulna ake mata, wai matsatsiya ce ita, wacce take da ƴanci ita ce wannan da komai ya faru daga wajenta ana ƙoƙarin rufewa? Yaushe za a ce wannan ita ce mai ƴanci, wannan ba ta da ƴanci? Yaushe haka zai yi? Yaushe haka zai yi? Don haka da yawa yawa kuma in ya gama, wato shi namiji zubin halittar da Allah ya masa, Allah ya yi masa tsawon lokaci sama da mace. Ita mace duk yadda rayuwarta ta yi tsawo, to damata da lokacinta takaitaccen lokaci ne. Shi ko namiji damansa da lokacinsa da yake da shi yana da faɗi sama da mace, yana da faɗi sama da mace. Shi ya sa ko aure mutum yake so, yana ɗan shekara 40 sai iya aure ɗan shekara 20 ko shekara 10. Amma ita ko ta kai wannan shekarun, duk wanda ya zo aka ce shekarun ta 40 ba ta yi aure ba, galibi zai fara jin kaikayi a zuciyarsa, saboda yana ganin cewa damanta ya riga ya ƙare, yana ganin cewa damanta ya riga ya ƙare. To ita in ta ballagazantar da damanta da lokacinta wajen yawon banza da bin maza da wane ne, duka in sun gama za su ajiye ta ne a kwandon shara, sannan kuma su sake neman wasu waɗanda su kuma yanzu suke lokaci. Daga shi na shi tenuwa tenuwa ne, ita ko tenuwan ta guda ɗaya ne, in ya ƙare shi kenan. To wacce take zaune a gidan mijinta kuma har abada tenuwan ta baya ƙarewa, in nata tenuwan ya ƙare to ta gamu da mala'ikan mutuwa ne kawai. kaga mu da malakul mautin saboda haka Allah ya ba wa mace dukkanin darajar da take bukata da dukkanin matsayin da take bukata Allah ya bata abin da ya rage shine don Allah ku rike kimar musulunci ku rike darajar musulunci duk wani abin da yake da daraja da tsada shine ake kimanta shi shine ake darajanta shi duk wacce ta zubar da kimanta da mutuncinta akan titi to ta sani ba wai tsada take ma mutane ba a'a tayi arhani arha tayi shi yasa duk abin da yake da tsada to babu wanda yake fara tunkarin sa sai wanda yadda cewa kudin sa ya kai sai wanda yadda cewa kudin sa ya kai amma abu mai arha ba wanda bai da kudi ma yana iya tayawa saboda arhansa yayi yawa saboda haka addinin musulunci ya sanya mace ta zama mai tsada in ka ga mace ta wulakanta to ita ta wulakantar da kanta ita ta arhantar da kanta ta jefa kanta inda ba a san darajar ta ba ba a san tsadar ta ba Allah ya kiyaye malam yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu abul qasim sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qadhafa mamlukahu wa huwa bari'un mimma qala julida yawmal qiyamati illa an yakuna kama qal muttafaqun alaihi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi yace sami'tu abul qasim naji baban al qasim annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa man qadhafa mamlukahu duk wanda yayi kazafi ma bawansa ko yaron gidansa wa huwa bari'un mimma qala bayan bawan ya barranta daga abin da ya fadi ko yaron gidan ya barranta daga abin da ya fadi ya masa kazafi kazafi na cewa yayi zina ko wani abu na kazafi yace juli da yawmal kiyama za a yi masa bulalarin tashin kiyama illa an yakuna kama qala sai dai in abin da ya fadin gaskiya ne amma in ƙarya yayi masa kazafi to ran tashin alkiyama za a yi mishi bulala saboda shine uban gidansa shi kuma bawansa ne to in ya masa kazafi in ya bada shirin cewa na kama shi yayi kaza ba za a kamo shi a ce za a mai bulala ba yanzu abin da ya rage shi da in an je ran tashin kiyama in gaskiya ne shikenan in ƙarya ne kuma bulalan da ba masa a duniya ba sai a masa a can sai a yi mishi a can wannan kuma ya shafi duk wanda zai yi ma wani kazafi ko da ba bawansa ba ne wanda kuma wannan yana daga cikin abin da ya yi sauki a bakunan mutane cewa ne ai kawai ka bari kawai kawai kuna ma rogo kallon kitse ne amma wannan nan mutumin banza ne shaidani ne wannan kazafi ne kazafi ne ko wani ya ga wata ta sanya hijabinta da nikabinta ya ce oh duk mun san su ai yan bariki wannan kazafi ne annabi ya kuma faɗa mana sallallahu alaihi wasallam cewa daga cikin laifuffuka masu halakarwa akwai qazful muhsanati lil ghafilatil mu'minat mutum ya ga kamammun mutane nitsatsun mutane ya yi musu kazafi wannan yana halakar da mutum yana kuma jefa mutum a cikin halaka da tabewa Allah ya kiyaye mu saboda haka dole mu zama muna kula da mai bakunan mu suke fultawa mu zama muna lura da mai bakunan mu suke fadi in ba haka ba kuma mutum zai yi asarar duniya ya asarar lahira ana abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamula min ar-rijali kathirun wa lam yakmul min an-nisa'i illa asiyatu imra'atu fir'aun wa maryamu bintu imran wa inna fadla aishata 'ala an-nisa' ka fadli tharidi ala sa'iri at-ta'am muttafaqun alayh ana abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala an karbo daga abu musa al-ash'ari Allah ya kare yadda a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi yace kamula min ar-rijali kathirun akwai da yawa daga cikin maza wanda suka samu kamala suka samu cika darajar su ta kai a wajen Allah walam yakmul min an-nisa ba waɗanda suka samu kamala da cikan daraja a wajen mata a cikin mata illa asiyatu imra'atu fir'aun sai asiya matar Fir'auna, wa Maryamu bintu Imran, da Maryam ƴar Imran mahaifiyar Annabi Isa. Wa inna fadla Aisha 'ala an-nisa, falalanna na Aisha akan sauran mata, ka fadli saridi 'ala sa'ir at-ta'am, kaman falalan sarid ne akan sauran abinci. Muttafaqun alayh. Wannan hadisin na nuna mana cewa akwai mazaje da yawa waɗanda suka samu cikakkiyar matsayi da daraja a wajen Allah. Allah ya ba su daraja, ya ba su matsayi, ya ba su kima mai yawa. Daga cikin mafi girman darajar da Allah ya ba mu maza shine babu wani manzon da Allah ya aiko face namiji ya aiko. Allah yana cewa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah yana cewa babu wani manzo da muka taba aikawa gabanin ka muka masa wahayi face namiji ne. Haka duk sanda Allah zai aika manzo yana aika namiji ne. Saboda na farko dai tahammul na wahalan da awa da karantarwa, mace ba za ta iya shi kamar yadda namiji zai yi ba. Yanzu ko mata malamai da suke yawon garuruwa suna wa'azi suna da'awa, za su iya yawo ne a inda aka riga aka yi shimfiɗa, inda in sun zo za su zama mata guda dubu kaza su taru a gabansu. Wannan shi ne abin da za su iya. Amma yanzu mu tara mata masu wa'azi, wace muna so ku shiga yankin Allah can, yankin Toro, yankin can, ku je ku musuluntar da su ku dawo, ba za su iya ba, ba zai yiwu ba. To su mata karantarwansu suna ɗaurawa ne daga yadda namu, daga yadda maza suka tsayu suka gyara. To shi yasa Allah in ya tashi aikowa sai ya aiko namiji. Yanzu irin yadda muka ji jahiliyyar nan, in aka ɗauko an aka aiko annabiya mace a jahiliya, ya za ta kasance? Duk yadda aka yi ma annabi a bayi aka fasa kansa, aka karya haƙorinsa, aka masa jina-jina. Amma yana cewa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Abin da yake cewa Allah, wayannan mutanen ba su sani ba ne, ka gafarta musu, ni kan na yafe musu. Yanzu in mace ce aka tura ta wannan wajen ta je ta musu wa'azi, suka yi mata wannan aikin, ai shi kenan. Ai aka yi wasa ba wa'azin ba, musuluncin ma za ta bashi. Za ta ga ina za ta ɗauki wannan wahalar? Ba za ta ɗauki wannan wahalar ba. Sannan kuma ita mace galibi mata suna da gaggawa akan yanke hukunci akan abu. Shi yasa duk wani abin da ba a buƙatar gaggawa a wajensa a cikin shi, to sai aka sanya shi a hannun namiji. Mafi girma shine shika, saboda ba a san gaggawa a cikinsa. Sai aka ce ma namiji, to shika na hannunka. Da an ce ma mace igiyar aure tana hannunki, in kika ga dama ki yanke igiyar auren, ai da an samu matsala. An samu matsala. Da ina da tabbacin a cikin duk maza 100 da suka yi aure, 95 da sun zama zaurawa. Da an sake su. Amma namiji sai ya jure, ta kira sunan uwarsa da ubansa gatsau, ta ce in ka isa da wane da wacce sun haife ka haihuwan halal, ka sake ni. Shi kuma ya mutuke ido, duk ta gama duk abin da za ta yi. In kai dan halal ne, ka rubuta takardana yanzu ka bani. Yanzu me ce in kai dan halal ne, ka rubuta takardana yanzu ka bani? In aka ba ta rubuta takardar ita a hannunta, ya za a ƙare da ita kenan? To duk abin da aka yi zamana ana buƙatar a yi dogon tunani kafin a yanke hukunci, sai aka ɗora shi a hannun namiji. Shi namiji yanzu in matar ta ɓata masa rai, kan ya ɗauki hukunci, ya fara tuno halaccin da iyayenta suka masa, ya fara tuno wane da wane. Ita ko in ta tunzura ta iso nan, to duk wannan tunanin baya zuwa ƙwaƙwalwanta, ba ta kawo wannan tunanin. Ita lokacin da ke tunani kawai shine bayan ta yanke ɗanyen hukunci, in hukuncin bai yi daɗi ba, to a lokacin ne za ta yi tagumi. A lokacin ne za ta yi tagumi, ta ce da na sani da ban yi kaza ba a lokacin ne ya kulu ya laita ne kaddamtu li hayati a lokacin ne ya tace da na sani da nayi kaza da na sani da ban yi kaza ba to shi yasa hatta aiki na da'awa saboda yana buƙatar juriya da haƙuri da shanyewa zaka faɗa ma mutane gaskiya su zage ka kai kana ganin ba wani abu ba kai musu ba kawai wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid iya abinda kai kawai shine ka karanta musu ayan Allah ka ce ku zo ku bi Allah a zage ka a ci mutuncinka a kace kace da kai haka kuma gobe zaka sake dawowa haka gobe zaka kuma dawowa in mace ce ba za ta iya daukan wannan ba yanzu irin yadda mutane suka dau malamai da zagi da ashar da wane ne in cewa aka yi duwa innan limaman juma'a da duk malaman nan dukan su mata ne da tuni an dina hudu ban juma'a da an dina hudu ban juma'a saboda zuciyar namiji da zuciyar mace ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya bane da haka wata ko sana'a ce take a gida in ta buga ta samu jarin 5,000 ta ga ta yi ya ƙare ta sake samun wani ta yi uku shikenan sai ta haƙura amma namiji ya kama wannan sana'ar ya gaba ta yi bai koma can ya kama can ya gaba ta yi bai koma can har sai ya samu wanda ya dace to duk abin da Allah ya san cewa ba a san gaggawa wajen yanke hukunci a kan shi Allah sai ya ɗauke shi ya danka hannun namiji daga ciki mafi girma shine harkan da'awa da karantarwa da wa'azantarwa wannan yana buƙatar juriya yana buƙatar haƙuri yana buƙatar shanyewa za a yi ma mutum amma ya ɗauka kamar ba a yi ba za a zage shi ya shanye ya matse wani ma bai taɓa ganinka ba bai taɓa gamuwa da kai ba bai san inda ma zai ganka ba amma an dasa masa baƙar magana akan malam wani haka duk inda ya zauna ko zai ce ai malam wanan nan tsinanne ne ai wanan nan kaza ne ai wanan din nan kaza ne a haka a haka a haka amma za a jure a shanye a yi haƙuri to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maza da yawa sun samu kamala a wajen Allah amma waɗanda suka kai matsayi na kamala cikakku a cikin mata ya ce na farko ita ce asiyatu imra'atu fir'aun asiya matar fir'aun kaga fa musulunci kenan shine ba ruwansa da bijirewan namiji in mace ta bi Allah fir'auna in ana batun kangararre Allah ya ce innahu kana aliyan minal musrifina in kana neman tantagaryen matsiyaci mabarnaci na ƙarshe to fir'auna yana sama amma dubi matarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikakkiyar mata ce kamilalliya har Allah sai da ya buga misali da ita wajen imani saboda yadda imanin ta yake yace wa daraballahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibnili indaka baytan fil jannati wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min al qawmi adh-dhalimin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yace Allah bai dauki ranta ba sai da yuna mata hoton gidanta aljanna matar fir'auna fa tashi abinda Allah yake dubawa tsakanin namiji da mace shine waye bi Allah a cikin su sannan nabi ya ce wa maryamu bintu imran da maryam yar imran kamilalliya kenan wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin kamilalliya kenan wanda ta tsare mutuncin kanta ta tsare kimar kanta bata yi zina ba bata yi alfasha ba ta tsare kimar kanta ta tsare darajar kanta Maryam mahaifiyar Annabi Isa sai yace wa inna fadla Aisha ta ala nisa yace falalan Aisha bintu as-siddiqatu bintu siddiq akan sauran mata ka fadli saridi ala sa'idi ta'am kaman falalan sarid ne akan sauran abinci wannan sarid abinci ne na Larabawa wanda suna hada shi da mai da nama da kuma dabino to kuma ko a baki ne ai kayan dadi ya gama haduwa ai saboda ka yace to falalan Aisha akan mata kaman falalan sarid ne akan sauran abinci wannan ya buga misali ne a inda suke a Larabawa, wanda kuma kowace al'ada da kabila akwai abincin da suke daukan shi cewa shine a sama a duk wani wanda yake da jin kabilan da al'ada a jikinsa. Yanzu kamar al'adan Bahaushe, wani abinci ya fi girmamawa? Tuwo. Tuwon Bahaushe kenan. Wannan tsohon wahayi ne. To ai nama shi ba abinci bane ai. To shi asalin Bahaushe. Shi asalin Bahaushe alamar sa shine tuwo. A asalin shi kenan. To kowanne yana da irin yadda yake girmama abincin da yake girmamawa. Mai yiwuwa in an dauko ma wani kabila aka bashi wannan, shi kuma ba zai iya ba. Shi yasa akwai wani gari da muka taba zuwa wani saukan karatu da wa'azi. Wata kabila ce, ba mu Hausawa ba, bari in faɗi sunan kabilan ba. A lokacin da muka zo za mu ci abinci, aka ce a'a, wannan abincin local ne, ya kamata mu je inda ake asalin abinci na manyan baki. Na buɗe wannan kulli na kalli abincin, ba zai ci mun ba, wannan ba zai ci mun ba, duka mu ba za su ci mun ba. Amma shi yanzu a wajensa ya gama karrama baƙo, shi ne ba shi wannan abincin. Sannan kuma kuɗin da za a kashe ma abincin kuɗi ne mai yawa. Amma ni yanzu a wajena aka haɗa ni da ci wannan abincin, haɗa ni da alaƙaƙai. Amma shi a wajensa yanzu wannan karramawa ce, babban baƙo shi ne jera masa wannan kayan. To haka ɗabi'ar mutane take dama, al'adar mutane iri-iri daban-daban. To da kuma galibi abin da ya fi kamata shi ne sai ka kalli wannan shi kuma yaya kabilarsa take, bai abinci a kabilarsa. To amma shi yanzu ya sa wannan abincin a gabansa, kansa har rawa zai je na yi. Ko yana jin wani zayon yana shiga kansa, wani zogi yana shiga kansa, saboda yana cin daɗi. To wannan shi ne ce, to falalan Aisha akan sauran mata kamar falalan Farid ne akan sauran abinci. Kaga ashe Aisha babbar mata ce, tunda har aka yi mata kazafi, Allah ya saukar da ayoyi guda goma, sumuni guda, yana faɗa ma annabi cewa kazafi aka yi mata. Kuma waɗannan ayoyin har tashin kiyama ana karanta su a masallatai da gidajen musulmai, saboda darajanta da falalanta. Saboda haka lallai Aisha tana da daraja, tana da falala ƙwarai da gaske. Daga cikin falalan da Allah ya mata shine Allah ya karbi annabi sallallahu alaihi wasallam yana rungume da ita a lokacin da Allah ya karbi ransa. Sannan abu na ƙarshe da ya shiga bakinsa shine yawunta. To kaga ko wannan kadai ya ishe ta daraja, ya kuma isa ya nuna cewa mai zaginta da sukanta yayi asara. Allah ya tsare mu, Allah ya kara hidaya a gare su. Abinda muka faɗi daidai Allah shi bamu, lada kuskure Allah shi yafi mana. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين.